amma sanar wadda ta fitar tun farko rundunar sojin Najeriya ta ce yanzu duk wani matafiye a jihar Adama, Borno da kuma jihar Yobe da ke fama da balahirar mayakan Boko Haram to fa dole sai ya mallaki katin shaida wato ID card. Matakin da ta ce an dauka ne biyo bayan sajiya da kuma shigar da ƴan Boko Haram ke cikin al'umma. To sai dai ko yayin da tuni aka soma kaddamar da wannan sabon doka, tuni jama'a musamman matafiya suka fara kokawa bisa abin da suka kira tatsar da ake musu da sunan katin shaida.
Ai ba kowa bane ake mishi ID card, ba kowa bane kuma national ID card din sa katin zama dan kasa ya fito. Akwai wanda sun yi shekara uku, shekara hudu da ta wuce har yanzu katin ba fito ba. Kuma matsalar da ke faruwa ma yanzu abun ya koma su kansu sojojin a kan hanya in sun tsara mutane in baka da shi sai suke sai ka bada 500 ko naira 1000 in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su bata muku lokaci.
Ga masu sharhi da fashin bage irin su Yakubu ba, na ku ganin fa akwai abun duba game da wannan mataki da aka dauka yanzu.
Ko kyau mace fiya sulka tafiya da kati ce da amma ba sai lalle irin wannan matsalan ya tashi ba. Na irin wannan matsalan da ya taso su ce dole a dau ID card din nan, muna ganin to zai sa jami'an su su musguna wa jama'a. Da man can ma ba fada ba suna musguna wa jama'a su ce ina kati ce da ka. Mun fi yawan cin su lokaci ba wai lalle don a kan maganar kati ce da man to don dai su ga wanda bai da shi a sake biya wani abu da ke ɗan lallai yan Boko Haram ɗin suke nema tun da an ce sun tsere kuma sun ji sanarwar cewa kowa tafiya da ƙari wannan ya ba su dama masu sai da za su kaucewa irin wannan checkpoint ɗin so ba za ma ga kama su ba.
Kamar Yakubu ba shi ma wani ɗan jaridar Muhammad Ismaila ba da shawara ya da cewa
dai abu ne na tsaro, za mu iya cewa abu ne wanda yake da kyau sai dai kuma a kullum irin wannan abu da ya faru sai ga ana amfani da shi ana musguna wa mutane tunda ita Najeriya da yawa kauyawa suna cikin daji wanda ba su san menene katin dan kasa ba, ba su da driver's license da ake nema, ba su da katin kuri'a jefa kuri'a amma duk zaka samu wasu ba su da su to irin wannan sai a bude wata hanya kuma ta wani cin hanci ko kuma ta kara abun nan ta sassa wa mutane.
To me ya kamata a kan wannan batu?
Ya kamata a yi shi a kan kuma ka'ida kada abun ya kasance ana cin zarafin mutane ko kuma ana amfani da shi a rinka a san tatsa kudin mutane.
To sai dai kuma Mr. Matthew Ona da ke ma bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya ya koya bane da wannan mataki da aka dauka a yanzu.
Abu ne ya kamata a ce shi doka ne tuntuni ma. Ba yanzu ba ina goye bayan soja akan cewa kowa ya rike ID card nashi in ka bi dokan kan taya soja zai ce wai ka bashi kudi ne ai duk wanda ba sa so su bi dokan ne suna cewa sojoji suna karba kudi daga hannunsu.
A nata bangaren rundunar sojin Najeriya ta ce kuma za ta ci gaba ne da sa ido na yadda jami'an take gudanar da ayyukansu domin kare haƙoƙin fararen hula. Major General US Muhammad da ke ma zama daraktan sashen hula da fararen hula na shekwatar tsaron kasar ya yi bayani ne da cewa
to a very large extent many of those complaints have reduced because the Nigerian army does not condone issues related to human rights and misdemeanor by its personnel. So once such issues occur we ensure that we investigate and any individual found wanting is appropriately sanctioned.
Bai kamata idan wasu ba tafi sun yi ba daidai ba a kewa dukkanin sojoji kudin goro. A shirkwatan tsaro na sa ido na yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu domin kaucewa take haƙƙin fararen hula. Don haka kamata ya yi da ke bada haɗin kai a cewar Major General US Muhammad. Kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko shin wannan mataki zai haifar da damin ido ko kuma a'a. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.